بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الخميس عشرين دقوق جوات شعبان هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم نادي شكرا دبو دا داري دا داري هدو دا قوم شعبكوي وان دي دي دا ليا جوات جنواري 1997 اي دنبا امان تابا اجيا منفارة كراتو دنگاني دا حديث دا النبي صلى الله عليه وآله وسلم اي زونا اما قبرتا ينا باي وصحابي لا باران يد الامر متوا سيكي دا كما ابو بوان دا كي بيو بايا tinda ga lokacin da aka mutu har zuwa cikin kabari to mun ji kashi na farko na hadisin a inda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba mu labari game da yadda mu'mini yake rasuwa da tambayoyin da ake mishi a cikin kabari da ni'ima da gafara da zai samu Allah ya saka mu daga ciki to sa'annan mun fara tattaunawa game da bangare na biyu na hadisin shine game da ainihin wato kafiri ko kuma musulmin da yake fajiri ne to sai lokaci ya kure dan haka sai mu ce qala النبي صلى الله عليه وسلم ايتي وان العبد الكافر اما باوان ديك كافري ني تو كما يدا موكا فارا بياني اجي تسكانينكا دا الله سي كا بينتيكا كا غني ا cikin aqidarka akwai kafirci wajen magana ko aiki ko kudurci abinda zuciyarka ta kudurce wallahi alazimi idan akwai kafirci kai sauri ka tuba a yanzu dinnan karkace zai an tashi wa'azi ko karatu saboda in ka mutu kana kafiri ko mushriki ko munafiki Allah madaukakin sarki ba zai taba gafarta maka ba har abada ko da duk duniyan nan gatan ka ne ranar alkiyama Allah madaukakin sarki zai tambayi kafiri cewa da duk abin da ke duniya baki daya naka ne zaka iya bayarwa domin a fitar da kai daga wannan azaba da kake ciki sai ce kwarai da gaskiya Allah sai Allah ya ce ai na nemi abin da bai kai wannan ba amma ka kasa yin shi menene ya Allah sai Allah madaukakin sarki sai ya ce nace da kai ka bauta min ni kadai karka hada ni da wani to sai ka bincika ka gani duk sanda aka zo wa'azi za a ce maka kaza shirka ne kaza bid'a ne kaza kafirci ne sai kai kuma wai sai ka ce ana zagin ka kai baka san cewa duk wannan sallah da azumi da zakka da hajji da zikiri da kake yi ba ba za su taba shigar da kai aljanna ba sai in ya zama la ilaha illallah Muhammadur Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam din da kake fadi da gaskiya ne haka take a harshenka haka take a zuciyarka haka kuma ainihin gabobinka suke aikatawa in ba haka ba baka babu samun rahama dan ba za ka taba sheda abinda baka sani ba to duk zan kace ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ya za ka iya sheda abinda baka sani ba to kalmar ka ta shahada din nan sai ka bincika ka gani ba fa lallai wayan kana fadin kalmar shahada shikenan ka zama musulmi ba da iya wa kana fadin kalmar shahada kai wasu abubuwa kuma sun lalata wannan kalmar shahada din kan ka fade ta saboda haka sai ka bincika ka gani duk al'amuran da ake ce maka bid'a ne kafirci ne kaza kaza shirka ne kaza munafinci kaza zindiƙanci wallahi kai kokari ka ga cewa ka tace imaninka da aqidarka babu su a ciki in ko ba haka ba to ka ji sai ka saurara ka ji inda sakamakon ka zai kasance Allah ya kiyaye wa fi riwaya a cikin wata riwaya al-fajira annabi yake ba wanda yake fajiri ma'anar fajiri shine musulmi ne to amma ya kasance baya ainihin shakkar saban Allah idan shi ya kekashe zuciyar shi ta bushe ya zama saban Allah ya zame mishi kamar wani aikin alheri ne a wurin shi ya zama fajiri kenan ƙarya ce bai damu yayi ba zina bai damu yayi ba shan giya bai damu yayi ba gulma annanimanci duk ba mutum bai damu yayi ba yanzu a rasa ma wai abinda za a yi wa gulma da annanimanci sai addinin musulunci a zauna a karantar da mutane sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wai kai abinda kuma ya bata maka rai kenan sai ka je ka juye abinda aka fadi aka si dan dai kadai ka bata wannan tafiya da ake tsakaninka da Allah duk cocin da ke zariyar nan bata tsona idan ka ba ka je ka ga abinda suke cewa ka zo ka ga musulmi sai ka zo wurin da ake cewa Allah ya ce annabi ya ce sai an fada sai ka juya magana daga yadda take sai ka koma ka ba da ita safalin haka wai dan dai sai kana bakin cikin ka ga addinin da manzon Allah ya zo da shi ya ci gaba saboda Allah annamimanci kai wa ɗan uwanka musulmi kai wa maza kai wa mata kai wa yara kai wa samari kuma duk wannan ma bai ishe ka ba ka dawo kana wa addinin musulunci annamimanci
sai a karatu a tashi a wurin nan abun kunya kasadi ya dauka fa wai sai mutum wai sai je ya fada akasin abin da aka fadi sai an zo an saka kasadi kuma sai mutum ya mutsu mutsu saboda Allah yanzu wannan ba zai zame muku abun kunya ba ya zama kai ba abin da ya tsona idan ka sai a ce Allah ya ce annabi ya ce duk arnan garin nan da suka ce wai garin nan da coci duk ba su tsona idan ka ba duk yan bid'an nan da suke yada bid'a gashi nan ana daga tutar bid'a duk ba su tsona idan ka ba sai a ce Allah ya ce annabi ya ce masallacin mu daya da kai aqidar mu daya da kai komai namu daya da kai amma wai kai abin da kake gaba a ce Allah ya ce annabi ya ce saboda Allah ya kamata dukkan musulmi ya tsaya nazari akan waɗannan al'amura to shi yasa kai kuma duk sanda aka ji aka baka labari ai suwa na sun ce kaza sai ka ce ina kasar in aka ce ba kasar ka ce ƙarya kuce ko fatawa za mu bayar ko a daka zan bada fatawa sai na sa kasar a dakan ka zo me hukuncin kaza sai in sa kasar ya dauka dan ban amince da kai zaka iya zuwa ka faɗi ko menene an samu wanda ya tika ya zo ya yi tambaya tsakani na da shi ya je ya canza sabanin abin da aka faɗi bai san an dauka ba sai an zo an sa kasar kuma sai mutum ya mutsu mutsu kuma kishi yasa wani da an zauna ba a sa kasar sai ce to ya manta kaza-kaza ya je dawon lokaci ba gaskiya kenan to sai ka saurara ka ji kafiri ne kai mushriki ne munafiki ne kai koko musulmi ne kai amma fajiri fasiki azzalimi ka ci haƙƙin jama'a annabi ya ce idza kana finqita'in min ad-dunya idan ajali ya yanke a wannan duniya rayuwa ta ƙare wa iqbalin min al-akhirah rayuwa kuma za a fuskanci sabuwar rayuwa ta lahira yanzu nan daga hada kabari muke yanzu nan gashi hannunmu ko bushiya bai yanzu muka rike wata dattijuwa mun fahimci wannan da kyau ko nazala ilayhi min as-sama'i mala'ikatun ghilazun shidadun annabi sallallahu alaihi wasallama yake sai mala'iku su sakko daga sama masu ainihin wato cike da tsananin fushi sudul wujuhi suna ainihin da bakaken fuskoki ma'ahumul muso tare da su ainihin akwai mayami wanda yake na kararan gidan wuta minan nari na wuta fa yajlisuna minhu maddal basari sai su zauna iyakar ganin su gashi yana ganin su a lokacin nan sai kaga mutum rashin lafiya ya tsanani ajali ya zo karshe sai kaga idanuwa sun kakkafe sai kaga ainihin abinci za a bashi sai ya dawo da shi magana kuka da shi bai jin abin da kuke faɗi don a lokacin mala'ikun sun halarto shi su yake gani baya ganin ku to sai annabi yake summa yaji'u malakul mauti sa'annan sai mala'ikan mutuwa ya zo hatta yajlisa inda ra'asihi mala'ikan mutuwa ya zo ya zauna daidai kan wannan kafiri ko kan wannan munafiki ko fajiri fa yaqulu sai yace ayyatuhan nafsul khabisa ya wannan mummunan rai mai doyi ukhruji ila sakhatin min Allah wa ghadabi fito zuwa ga fushi da azabar Allah qala annabi yace fatafarraqu fi jasadihi sai wannan rai sai ya ainihin kewaye jikin wannan mara lafiya ko wannan wanda zai rasu ya fantsama ma'ana ya ta gudu yana neman ya sulle ina zai sulle ajali ya riga ya yi fayantazi'uha mala'ikan mutuwa ya kama wannan rai ya rinka jijjigo wannan rai daga jikin wannan mutum kama yuntaza'u sufudul kathiru ash-shu'abi yace kamar yadda ake cizge ciyawa wadda ta dasa sai yoyi a ƙasa ko kuma bishiya da ta dasa sai yoyi a ƙasa min as-sufudil mablul fatuqatta'u ma'aha al-uruqu wal-'asabi annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk jijiyoyin wannan ainihin mutum da ƙashin bayan shi baki ɗaya sai su tsinke su yanke saboda mala'ikan mutuwa yana ta jijjigawa sai ya fitar da rai din fayal'anuhu kullu malakin baina as-sama'i wal-ardi dukkan mala'ikan da ke tsakanin sama da ƙasa sai ya la'ance shi wa kullu malakin fis sama'i haka duk mala'ikun da ke sama sai su la'ance shi wa tughlaqu abwabus samaa sa'annan a rufe kofofin sama laysa min ahli babin illa wa hum yad'una allaha alla tu'raja ruhuhu min qibalihim babu wasu mala'iku da ke gadin wata kofa ta sama sai sun zan suna addu'ar Allah kada a wuce da wannan rai ta daidai inda suke fa ya'khudhuha sai mala'ikan mutuwa ya dauki wannan rai fa idza akhadha idan ya karbi wannan rai lam yad'uha fi yadihi tarfata ayni mala'ikun da suka rako mala'ikan mutuwa ba za su bar wannan rai da kibta ido a hannun shi ba hatta yaj'aluha fi tilkal mutu har sai sun dauki wannan rai na wannan kafiri ko fasiki ko munafiki ko fajiri sai sun dauka sun saka a cikin wannan tsumman karara da suka zo da shi daga wuta wa yakhruju minha ka anta rihi jifatin wujida ala wajhi al-ardi sai wannan rai ya fito yana doyi fiye da duk wani mushi da ke bayan kasa fayas'aduna biha fi sama da wannan rai wala yamruna biha ala mala'in min al mala'ika illa qalu ma hadha ar ruhul khabith duk inda suka je suka samu mala'iku sai mala'iku sun ce wannan wani rai ne ke doyi haka fayaquluna mala'ikun da ke dauke da ran sai ce fulan ibn fulan wani dan wani kenan fi aqbahi asma'ihi allati kana yusamma biha fid dunya da munanan sunayen shi da ake kiran shi da su a nan duniya shi za a kira hatta yantahi bihi ila sama'id dunya haka zaki ta tafiya har sai sun kai wannan sama ta duniya wannan da ake hange fayustaftahu lahu fala yuftahu lahu mala'ikun nan suce abu dai za su shigar da wannan rai sama ta daya sai mala'ikun da ke gadi sai su budewa dama in kofofin suna rufe duk sun kama sai suna bude sun kama sai rufe to abu dai za a wuce sai su ce a'a ba za a bude ba thumma qara'a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sa'annan manzon Allah ya karanta la tufattahu lahum abwabus sama'i wa la yadkhuluna aljannata hatta yalija aljamalu fi sammil khiyat irin waɗannan mutane ba za a bude musu kofofin sama ba kuma har abada ba za su shiga aljanna ba har sai irin raƙumi zai wuce ta kafar allura abu ne mustahili ba zai taɓa yiwuwa ba raƙumi ya wuce ta kafar allura wannan aya ita ce sahihiyar fassarar ta cewa wai ana nufin igiyar gindi ce wata igiya ce tufkekiya wai shi ne za a fassara da aljamalu anan wannan fassara ce wadda take da'ifiya ko da an samo ta daga wasu masu tafsiri amma sahihiyar fassara hatta yalija aljamalu fi sammil khiyat har sai in raƙumi zai shige ta kafar allura to waɗannan mutane ma za su iya ainihin wato wucewa kenan su shiga aljanna kuma kowa san abu ne da ba zai yi ba kamar yaro in ya so zalunci sai ce wani ka bani kaza sai ran da jaki ya kaho haka yara suke sai ce sai ran da jaki ya kaho ya san mustahili ne jaki ya kaho wa yaqulu Allahu azza wa jalla sai Allah mai buwaya da daukaka yake uktubu kitabahu fi sijjin ku rubuta littafin wannan mugun bawa fi sijjin a cikin sijjin menene sijjin din nan Allah ya fassara da kanshi wa ma adraka ma sijjin ko dan yace wa ma adraka ma illiyuna kitabun marqus nan kuma as-sijjin ma'ana karkashin kasa can kasa ta bakwai Abdullahi dan Abbas yace a can ne littattafan munanan mugayen mutane ake tattarawa kuma a karkashin wani dutse a can kasan kasa ta bakwai sannan a daga wani dutse a dora littafin sannan a danne tsakaninka da Allah littafin mummunan aikinka an danne shi a ƙarƙashin ƙasa ta bakwai kai kuma ina za a wurga ka littafin kawai da ke ɗauke da rubutun bayanan ayyukanka munana ga inda aka wurga shi aka danne da dutse kai kuma ina za a danne ka Allah ya kiyaye to shine fil ardi sufla annabi yake a can ƙarƙashin ƙasa thumma yuqalu sa'annan Allah yake aidu abdiya ila al-ardi ku koma da wannan rai na bawa nawa zuwa kasa kar amanta dangane da mumini jiya muka ji har sai da aka kai shi sama ta bakwai wurin Allah amma wannan kafiri da fasiki da fajiri kun ga ko sama ta daya ba akai ba fatukuna haka dawo da ran fa inni wa'adtuhum anni minha khalaqtuhum kun ga Allah yake sai Allah yake domin nayi wa bayina alqawrin cewa daga kasa na halice su wa fiha u'iduhum cikin kasa zan mai da su wa minha ukhrijuhum taratan ukhra kuma ainihin wani lokaci daban inna tashi zan sake tayar da su ne daga cikin kasa din fatutrahu ruhuhu min as-sama'i farhan annabi yake daga sama din sai a wurguran nashi ba wai za a dauko a kawo shi kasan cikin kabari ba daga sama din sai a wurgo shi a afko cikin kabarin hatta taqa fi jasadihi harran yazo ya afka cikin jikin shi thumma qara'a sa'annan annabi ya karanta aya wa man yushrik billahi duk wanda ya hada Allah da wani fa ka annama kharra min as-sama'i fatakhtafu at-tayru kamar mutun ne ya fado daga sama tsuntsaye su ainihin kama naman shi su rinka yayya galgala shi tun kafin yazo sun yi dai da shi aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq ko kuma iska ta dauke shi ta wurgo shi wani wuri mai nisa shine dangane da wannan kafiri kenan ma'ana kamar a ce a wurgo naman mutun daga sama dinkan yazo kasa tsuntsaye su kama shi su ya galgala shi su lalata shi ko kuma iska ta dauko ran shi daga sama din nan ta wurga shi wani wuri mai zurfi ma'ana fassarar wannan ainihin aya kenan ran kafiri ko munafiki ko waɗannan masu saban Allah shine za a wurgo daga sama iska ta dauka ta wurga shi cikin kabarin shi ke sa sai kai kokari ka ji sharrin shirka kenan nisan da aka zo aka ce kaza shirka ne kaza shirka ne ba sunanka aka kira aka ce wani in ba wanda ya riga ya mutu akan kafirci ba kuma ya zama yayi damage cikin aqidar musulunci ba a tsayawa ana bayyana cewa wani kafiri ne wani kafiri ne, amma wani ya zo ya bayyana aqida ta kafirci ko ya yi wani aiki na kafirci musamman ya rubuta ko yana da waɗanda suka rudu suna bin shi, dole ne fa a zo a ce wani din nan da kuka rudu fa kafiri ne, wani din nan mushriki ne, saboda me? Ba dan a ci mutuncin shi ba, amma dan su waɗannan masu rai su samu su kubuta. Me yiwuwa su ba su san wannan ya mutu akan aqida ta kafirci ba, sai suka makale suna bin shi. To a ƙarƙashin wannan ne kaji duk sanda za a zo ana magana a cikin aqida, kaji an ce wane kafiri ne, amma kai da kake da rai sai dai a ce maka mai aiki kaza kafiri ne, mai aiki kaza kafiri ne, aiki kaza kafirci ne, shirka ne. In Allah ya taimake ka ka fahimta sai ka gyara laifin ka wani bai sani ba, amma har ka tashi ka sa lasifika ai an kafirta ku, to ku suwa, to ka bayyana kanka kenan. Mun fahimci wannan da kyau ko? Shi yasa duk sanda ake wa'azi, abinda ake so kana makala a lungunka ko a tsoronka ko a ɗakinka ko a kofar gidanka, sai ka ji ka shigo ciki, to kai kokari ka gyara. Amma har ka ce ai mu ma za mu ɗauko malamai za su yi mana wa'azi za mu rama, shikenan ba za ku taɓa ramawa ba har abadan abidina, dan ne hukuncin Allah ne aka faɗi, kuma kai ka tona asirin kanka ka nuna ashe kai ne mai wannan laifin. Allah ya kiyaye. Fatu adruhu fi jasadihi, annabi yake sai a dawo da ran wannan kafiri ko wannan fajiri a jikin shi ta ina cikin kabari. Qala, annabi yake fa innahu la yasma'u khafta min ali ashabihi idha wallaw anhu, a lokacin da aka dawo da ran shi to yana jin tafiyar ta kalman waɗanda suka kawo shi a lokacin da suka koma din. Wa ya'tihi malakani shadidal intihar fayantahiranihi wa yujlisanihi fa yaqulani lahu man rabbuka, yana wannan hali sai mala'iku guda biyu su zo mishi da siffa ta ban tsoro, kuma su razana shi su bashi tsoro, sa'annan su tayar da shi a zaune a gigice din nan, kuma sai su ce mishi waye ubangijinka, fa yaqulu hahin hahin la adri, kamar wayyo wayyo ni ban sani ba. Fa yaqulani lahu, sai su ce da shi ma dinuka, me addininka? Fa yaqulani hahin hahin la adri, sai ce wallahi wallahi ban sani ba, ihu bai sani ba. Amma annan duniya ana gwagwarmaya da shi, yana cewa ai su Allah suke bautawa, saboda kai shirka kai kafirci, duk wannan la ilaha illallah da kake faɗi ba za ta amfane ka ba, matukar kai shirka. Shi yasa wallahi alazim ka rufa wa kanka asiri, duk wanda zai zo yake maka kaza shirka ne ka bari, baka da masoyi irin wannan. Amma kai ka san kana abu ba daidai ba, a je a lalubo maka hujjoji gabas da yamma kudu da arewa a zo a ce daidai ne, ci gaba, wallahi yaudara ka suke kudin ka suke so. Ba shi a nan kabari ne ko mutuwa akai sai Bahaushe yace wani ya riga mu gidan gaskiya, babu ƙarya a nan. Man rabbuka, waye ubangijinka? In fa baka bauta wa Allah ubangijin halittu ba fa baka isa ka ce rabbi Allah ba. Sa'annan sai su tambaye shi wani addini kai, dama a nan duniya addininka ba shi da mutunci a wurinka, ma balu dinuka tarda an tunisa wa thawbuka dahra maghsulun min ad-dalas, ka dubi addininka tutur baka damu ba, ai kowanne a ci gaba da yi duk ɗaya ne, amma rigarka duk yadin da zaka siya sai ka nemi wanda yake ya fi kowanne kima, duk motar da zaka siya sai ka nemi wacce ce ta fi garanti, wacce ce ta fi kaza, duk abin da zaka yi na rayuwar duniya sai ka bincike wanne ne mai din kaza da kaza, amma addininka ba abin da ya shafe ka. Tsakaninka da Allah in zaka je tambaya addini, kana tambaya a gaya maka addinin da Allah ya aiko annabi da shi, ya kamata kowa ya tsaya nan ya bincike tsakaninka da Allah, wannan aqidar da kake da ita a ina ka samo ta, ta wace hanya ka tabbatar daga annabi sallallahu alaihi wasallama take? Yanzu tauhidi dangane da Allah, duk sanda aka ce ka ɗayanta Allah, ana nufin ka ɗayanta Allah a cikin ɗayan abubuwa uku, ka ɗayanta Allah wajen kasancewar ayyukan shi Allah ɗin, duk aikin da Allah ne ya yi to ka yadda Allah shi kaɗai ya yi aikin, shi yake kira rububiyya. Sannan sai kashi na biyu, ka ɗayanta Allah game da ayyukan kai kanka, duk ibadar da za ka yi ka ɗayanta Allah a ciki, shi yake kira ainihin ubudiyya. Sa'annan sai game da sunaye da siffofin Allah, to tauhidi game da sunaye da siffofin Allah na daga cikin ɓangaren tauhidi mafi haɗari, domin da yawa daga cikin kafirai wannan ya kai su wuta, da yawa wasu ƙungiyoyi na musulmi wannan ne sanadin ɓacewarsu. Tsakaninmu da Allah aka zo aka kawo mana aqida a ƙasar nan wadda take ta saba wa aqidar da annabi ya zo da ita faufau, mutane suka rike ta, kuma akanta aka mutu, akanta ake rayuwa. Duk wanda ya tashi ƙasar nan zai karatun tauhidi, wani irin tauhidi ake koya mishi? Tauhidin asha'ira, tauhidin asha'ira sam ba tauhidin musulunci bane. Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari Allah madaukakin sarki ya ji kanshi malami ne ya taso idan yana karami mahaifin shi ya rasu sai uwar shi ta auri Abu Ali Al-Jubba'i wani shugaba na Mu'tazila. Mu'tazila ran nan mun ka cikin aqidojin su zaka ga abubuwa Qur'ani da sunna sun zo da su amma zai ga sun karkatar da fasara sun gina muguwa aqida akai sun ce ba za a ga Allah ba babu ceto a ranar alkiyama babu ainihin azaba kabari babu kaza tafkin annabi ƙarya ne duk wasu al'amura da yazo cikin musulunci sun ƙaryata su to sai wannan shugaban wannan kungiya sai ya auri uwar shi sai ya taso shekara shi yasa muke cewa kai ka koyar da matarka aqida in ba haka ba kana mutuwa duk inda za ta samu daula za ta je ta aura ba abin da ya shafe ta duk wannan hijabi za ta yaye ta da tana son ya jalada atamfa inda za a ja ta a mota za a bata kudi za a bata gida ba abin da ya shafe ta game da lahira shi yasa sai an yi tarbiyyar mataye game da abin da ya shafe aqida game da sulukin su ya zama irin na matan zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam to kai sai ta zo ta aure Abu Ali Al-Jubba'i wannan yaro ya taso shekara 40 yana kan wannan aqida ta mijin uwar shi sai wata rana yayi wa wannan mijin uwar tambayoyi guda uku zuwa guda biyar sai ya kasa bashi ansa akan su to daga nan ne sai ya fara fahimta to wannan abu ba daidai bane to daga nan suka fara baran-baran to yana nan yana roƙon Allah Allah madaukakin sarki ya shiryar da shi ran nan da tsakar dare yana kwance sai mafarkin ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo mishi sai ce ya manzon Allah al'amura sun rikice mini na shiga cikin takafu'ul adilla takafu'ul adilla wata matsala ce mai wahala a cikin ilimin kalam ilimin wannan fataccen tauhidi ma'ana in ka kalli nan sai ka ga kamar gaskiya ne in ka kalli nan sai ka ga kamar gaskiya ne amma kuma suna karo da juna gashi kowanne ya kama da gaskiya kuma ya kama da ƙarya to shine sai manzon Allah ya ce mishi alayka bi sunnati abin da ya gani kenan kawai sai manzon Allah ya ce mishi kai ka bi sunnata yana tashi bacci shine sai alwala yayi sallah ya roki Allah ka shiryar da ni ana nan ana tafiya akan wannan hali sai ya hadu da almajiran ainihin wato almajiran Imam Ahmad wadanda su sun dosano aqida ta al-Imam Ahmad amma sun samu rikici kuma da suka je suka yi karatu wurin wasu malaman a da a cikin aqidar shi ta Mu'tazila gaba ɗaya ma bai yadda da cewa Allah yana da wata siffa kowace iri ba duk wata siffa da ta zo ga Allah sai su ƙaryata ta Allah baya ji Allah baya gani Allah baya magana Allah baya kaza duk sun ƙaryata waɗannan siffofi to yanzu sai zo ya samu kanshi a cikin ainihin wata aqida wadda kuma ya yarda da waɗannan siffofi as-sam'u wal basru wal qudra wal irada har siffofi guda bakwai Allah na ji Allah na gani Allah na da qudra Allah na da irada Allah na magana da makamantan waɗannan al'amura to da ya samu kanshi a cikin wannan sai da ya shekara 20 kaga shekara 60 kenan yana nan sai waɗannan al'amura suka sake rikice mishi sai kalli wasu ayoyi na alqur'ani wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira wasu fuskoki a ranar alqiyama suna cikin haske da annuri saboda za su ga Allah ga hadisi sahihi kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce za a ga Allah to waɗannan hadisai ga su sahihai amma kuma shi cikin aqidar da yake bi an ce waɗannan abubuwa ba haka bane to yaya nan ma yana kwance bacci sai sake ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo mai dan kasancewa matukar zuciyarka akwai tsarki Allah ba zai bari ka tafi akan bata ba sai sake cewa ya rasulullahi al'amura sun rikice sai manzon Allah ya sake ce mishi alayka bi sunnati ka bi sunnata to anan ne sai Allah ya hada shi da almajiran Imam Ahmad kashi na biyu waɗanda su aqidar su suna nan akan aqidar Imam Ahmad suka karantar da shi kitabu sunna na al-Imam Ahmad to daga nan ne aqidar shi ta gyaru sai ya shiga daki ya kwana 40 yana addu'a yana roƙon Allah ya gafarta mishi bannar da ya a baya to shine ya fito da littafai guda uku ranar Juma'a maqalatul islamiyina wa ikhtilafil musallina an buga wannan littafi a cikin mujalladi 1 juz'i 2 da akwai littafin al-lumul kabir da al-lumul saghir sa'annan da littafin al-ibanatu an usulid diyana wannan littafi muna nan muna karanta shi muna fassara shi a unguwar mu zuwa yanzu shin fadan littafin mun yi kasar guda 26 to a cikin wannan littafi al-Imam Abul Hasan al-Ash'ari ya bayyana aqidojin shi tsaf ya zo ya hau minbari ranar Juma'a ya ce wanda ya sanni ya sanni wanda bai sanni ba to ya tabbatar da cewa ni ne Abul Hasan al-Ash'ari wanda ake cewa kaza 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 din nan yace aqidan nan da kuka sanni akan ta na fita na bar wannan aqida kamar yadda na cire wannan alkaba ta sai cire alkabar da ke wuyan shi aji yace duk wanda ke son ganin aqida ta ga waɗannan littafai su ne aqida ta da nake roƙon Allah ya dauki raina akai aqidar al-Imam Ahmad ibn Hanbali da shi da sauran ahli sunna wal jama'a to kun ga yana da almajirai kashi biyu kenan a baya kashi na farko wanda ya shekara 40 akai yana karantawa aqida mu'tazilanci sannan sai wannan aqida kuma to irin ta sai wannan ta tsakiya ta zo mana nan kasar ita ce alwujudu wal qidamu wal baqa'u wal mukhalifatu da sauran waɗannan abubuwa wallahi alazimi ba tauhidi bane in baka je ka binciki tarihi ba sai ka zo kana addini damage ranar alkiyama Allah yake ban san da kai ba fa aqida tashi ta tsakiya din ita ce ta zo mana nan shine aka rubuto mana waɗannan tafai ibaatul dujinna ibrahimul laqani ummul barahina da hayatul islam da waɗannan littafai da ke cike da wannan rudani na falsafa da mantiki da ilmul kalam waɗanda suka rubuto mana waɗannan ƙasashe ƙasashen Masar da ƙasashen Algeria da ƙasashen Tunisia da ƙasashen Maghrib din nan duk baki ɗaya su sun watsar da waɗannan littafan yanzu aqidar su cikin Qur'ani da Sunna suke cirewa duk abin da za su ce sai su ce Allah kaza kaza ne saboda Allah ya ce kaza annabi ya ce kaza duk wannan law kana kaza la lazima an yakuna kaza wa idh kana kaza fala lazima an yakuna kaza duk wannan laukaniyat sun watsar da to amma mu mutanen mu har yanzu akan su suke rayuwa akan su suke mutuwa sannan abu mafi hadari waɗannan littafai su ummul barahina ibrahimul laqani ibaatul dujinna su ne aka ɗiba aka saka su ne cikin syllabus na makarantun secondary na arabiya wai anan ake tarbiyyar malaman da za su fito su karantar da mutane to abu mafi hadari kenan mutum ya je ya dawo ana cewa shine malami yayi kaza yayi kaza kuma kwata kwata bai karanto mana aqidar da annabi ya zo da ita ba sai ya zo ana ta rikici da shi sai a ce shi da ya je makaranta shekara shida ya bata lokacin shi yayi kaza duk ba a san hayaniya ya kara rayuwar shi ba al-Imam al-Ghazali a Fakhruddin ar-Razi Abdul Karim ash-Shahrustani manyan malamai da suka kago waɗannan ilmomin da suka zo mutuwa kowanne kuka yake yana cewa in Allah bai gafarta mini ba na kadi duk wanda ke da littafin al-aqidatu tahawiyya ta ibnu abul izzi al-hanafi kaje ka duba ka gani wannan malami ibnu juwayni wanda ya littafin al-waraqat babban malami ne a cikin wannan ilmi na falsafa da kalam har yana da littafi al-kafiyatu fil jadal amma duk baki daya ya watsar da su to waɗannan irin tauhidai baki daya bai halatta a koye su ba bai halatta a karantar da su ba balle har a ce za a gina mutane akan su shi yasa kana daga cikin masu karantar da waɗannan littafai to wallahi alazimi daga yau din nan ka tuba ba musulunci bane littafi musamman ibnu qudama ya rubuta tahrimun nazar fi kutub ilmi al-kalam waɗannan irin littafai ma yace haramun ne a tsaya ana bincike a cikin su balle a zo a karantar da mutane sa'annan ka dawo ka ga wannan abin da ya haifar a zo a siffanta da Allah al-wujudu Allah wai ake mishi al-wujudu Allah ba al-wujudu bane suna na Allah ko siffa Allah ana shirwa ne a nassin doran aya al-Qur'ani ko nassin hadisi karara idan babu nassin aya Qur'ani ko hadisi to baka danganta suna ga Allah dan ni ban taba ganin Allah ba kai baka taba ganina baka taba ganin shi ba malami na da malaminka da malamin kowa bai taba ganin Allah ba to ya zaka iya fadan ka siffanta abin da baka gani ba ba zai yiwu ba ashe sai ka tsaya akan yadda ya siffanta kanshi yadda manzon shi ya siffanta shi to wannan kalma ta al-wujudu duk inda za a kai a komo wai suna son su tabbatar da cewa akwai Allah ne don haka ne sai a ce ai Allah ya ce huwal awwalu wal akhiru waz zahiru wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim waɗannan ayoyi na al-Qur'ani sun isa a tabbatar da Allah waɗannan sunnoni na annabi sallallahu alaihi wasallam sun isa su tabbatar da cewa akwai Allah amma cewa al-wujudu dama su ma ya suke fassarawa al-wujudu zai ce samuwa to wai zaman ne Allah ne zaman ne kana faɗin magana bata shiga cikin kwakwalwarka ba al-wujudu samuwa wajibatul lillahi ta'ala wai wajiba ce ga Allah to da haka da wai ana son ai kwakwari ma ka sani da cewa ƙarya ko ka kada wa kashi miya ba zai dadi ba fa kashi ko kai mishi miya dage dage ba zai dadi ba wallahi yana nan a kashi duk yadda aka buga to da aka zo ana son a gyara wai sai a ce al-wujudu akwai Allah a'a ba fassara al-wujudu kenan ba kwa ma dawo ta ƙaryar al-wujudu samuwa haka fassarar take to kuskure ke kawai a aje wannan ya fi sauki to wai ana son a tabbata malaman falsafa da suka ce babu Allah wai shine ake son a tabbatar musu cewa akwai Allah shi yasa aka ce al-wujudu ma'ana za a shiryar da batattu kuma sai a kago bata a shiryar da batacce da bata an shiryar da shi kuma ya sake dawowa ya sake zame mana rikici daga baya. Jama'a, an dauko bata an shiryar da batacce daga baya kuma a ce wannan bata kuma za a kankare, sai ce da ina kaza kuma kun ce ba kyau, na da kaza kuma ku ce ba kyau. Tun farko a musuluntar da shi akan abu na garman kaza da kaza, sai sa duk inda suna yake aka danganta ga Allah ka bincika ka ji cikin wannan akwai shi a cikin ainihin aya Qur'ani ko akwai shi a cikin hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallama? Eh, to wajibi ne mutane sai su tsaya su bincike game da sanin Allah, sa'annan game da sanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sa'annan game da sanin addinin da manzon Allah ya zo da shi. Allah dai yace al-yawma akmaltu lakum dinakum, a yau na cika muku addinin ku tsaf, wa atimamtu alaykum ni'mati. Amma game da ni'ima sai Allah ya amfani da kalmar itimani, saboda ni'ima ana da buƙatar ƙari. Amma game da addini sai Allah yake akmaltu, na riga na cika, bai buƙatar ƙari. Sannan wa raditu lakum al-islam dinan, musulunci kadai ne yarge muku ya zama addini. Tsakaninka da Allah abin da kake addini ne, ya kamata kowa ya je nazari akan haka. Ka ajiye ra'ayin cewa mai yin maganan nan ba dan ɗariƙa ka bane, ba dan goyen bayan ka bane, a tsakaninka da Allah abin nan da kake yi akwai asalin shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ka je ka bincike malaman ka, su karanto maka dalili daga Allah ko daga Annabi. In babu dalili ka ajiye wannan abu, in ko ba haka ba za ku zo da kai da su a ranar alkiyama, kana tsine musu albarka suna tsine maka albarka. In wannan ka ga ya fiye maka sauki, to shikenan. Har wai sai mutum ya ce wai da aji kunyar duniya gwamma aji ta lahira, da mu da kai kada Allah ya ji yadda mu kunyar lahira. Baka san kunyar lahira ba ne, ko taron idi aka ce ka ji kunya, a cikin taron idi akwai kunya, balle taron lahira. Allah ya kiyaye. Fa yaqulani lahu, sai su ce da shi ma taqulu fi hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum, mutumin nan da aka aiko cikin ku me zaka ce game da shi? Fala yahtadi lismihi, annabi yake ba za a shiryar da shi ya iya gano sunan shi ba, ma ba zai iya cewa Muhammadu rasulullahi. Fa yuqalu, sai mala'ikun su ce da shi Muhammadun, Muhammadu ne zaka ce game da Muhammadu? Kun ji ma shi an taimake shi an gaya mai sunan. Fa yaqulu, sai ce hahin hahin la ajri, wayyo wayyo ban sani ba. Sami'tu an-nasa yaquluna dhaka, na dai ji mutane suna faɗin wani abu amma ni kuma ban san abin da ake faɗi. Iya abin da zai ce, na dai ji ana faɗin wani abu game da shi. Kala fayu kali, sai mala'iku su ce da shi la daraita wa la talauta, da baka sani ba, to me yasa baka je ka nemi sani ba? To jama'a, ba yaudara fa ko? A farko farkon da'awar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna, wani ma da fara shiga makaranta ake gane ya shiga izala. To amma yanzu ga izala ta cika ta batsi, amma mutum nan yake zuwa makaranta cikin maza. Yanzu nan da za a toshe kofa masallacin nan, a ce to duk wanda ba sunan shi register shi a wata makaranta za a wuce da shi kotu, mutum nawa ne za su gurfana? To amma waye bai da register a office ko a wurin kasuwa ko a gona? Akwai kowa yana da inda zai je nemi abinci. To amma inda za ka nemi aljanna fa, kai ma ka shiga cikin la daraita wala talauta. Matar ka na zuwa makaranta, ɗan ka na zuwa makaranta, wallahi yanzu abin kunya mutane suke neman su. Yanzu har iyayenmu mata dattawa duk mafiyanci sun yadda sun shiga makarantar izala, duk sun shiga. Tsohuwa ta zo ta kawo kukan ɗanta wurina, ta ce nayi ya ɗinka min hijabi yaƙi. Na ce yau za a ɗinka hijabin nan kwan Allah su. Na kira shi, na ce lallai ba zai ɗaga ƙafar shi nan ba sai ya fito da kuɗin hijabi. Aka ji aka sayo hijabi aka sa, ta zo ta rataye abinta ita ma ga ta fito. Dan Allah ba abin kunya ba. Kai ne ka zama sanadin shiryarta, amma kuma kai ka susuce daga baya. Ita kuma tsohuwa tana gwagwarmaya sai ta sa hijabi. San da aka fara saka hijabi ɗin, mata nawa ne suke sa hijabin? Da ta zo ta wuce sai a zo a ne mata shigantaka. Yanzu suka dawo suka karɓa, yanzu makarantar mata ta cika, makarantar yara ta cika, amma makarantar maza ta mutu. Har yanzu ba mu ji ana sanarwa a rediyo za a yi yayan maza ba. Amma su ne suka fara shiga izalar tukuna kafin mata. Amma har yanzu babu waɗanda aka zo da certificate, ko da na shekara biyu sun gama ahalari ko sun sauke amma ya tasa a lona. Mutum yana zuwa zai sallah, yana wallahi wani sai dai addu'a fa. Wani yana zuwa zai sallah shikenan, yana kabbara sai ya zubar da hannayensa abubuwa haka, sai ya saki tunbi shikenan. Ba daɗin karatu ba komai, da zai gama sallan nan a markaɗe mishi ita a mai da ita tuwo a ce ya zauna ya ci, zai ce ba zai ci ba. Dalili ba ta da kyau. Haka zai rinka yin sallah kamar tare na kafi, Allah ya kiyaye. To shi ne ko su ce miki baka sani ba kuma baka nemi sani ba, to tsakani da Allah. Yanzu dai kowace anguwa akwai malami da zai karantar da kai karatu, ko to a bude makaranta a sa mishi albashi ba mun yi magana akan karantar da alqur'ani da sauransu ba yanzu in aka ce an bude makaranta aka sanya cikakken albashi mai tsoka ga malamai hankalin ki yana so akan karantar da yaran nan da nan yaran ku za su haddace alqur'ani to ku kuma da daddare a zo a bude makaranta a saka karatun qur'ani hadisi fiqhu arabiya ana mamurawa kaga shekara biyu kaga abubuwan da zaka sani to amma sai a waye gari jama'a duk inda al'amura yazo sai kaga cewa mutane sun waye gari ya alamuna zahiran min alhayati ad-dunya duniya kawai suka tafa a gaba ita suka sani wa hum anil akhirati hum ghafilun amma ba su san game da al'amuran lahira game da komai ba mun fahimci wannan da kyau ko yanzu nan da za a yi mutuwa a gidanka saboda tunan asiri sai ka kira wani ya shirya maka littafi baka iya ba sai wani ya wankan ga baka iya ba in an je saka mamaci kabari baka san yadda al'amura suke ba mun fahimci wannan sai zama kamar yau mutum ya musulunta saboda Allah kuma musuluncin nan taki sai kaga ana yin shi gidanku Allah ya kiyaye fayunadi munadin minas sama'i sai Allah yayi magana daga sama an kazaba abdi yace wannan bawa nawa an kazaba yace wannan mutum yayi ƙarya fa afrishu lahu minan nari ku daga shi ki miki shimfida ta wuta waftahu lahu baban ilan nari ku bude miki kofa wadda wuta za ta rinka bugo miki fa ya'tihi min harriha annabi yace shi zafin wannan wuta ya rinka zuwa miki wa samumu hada kuma husinta wa yubayyaqu alayhi qabruhu hatta takhtalifa fihi adla'uhu amma sai shi a cikin kabari ta haske kasusuwan kirjin shi sun rika junan su haka duk gatan da aka yi maka a yalwata a yi ko menene a gama baki ɗaya in baka tantance wannan yalwata ba Allah zai sa kasa ta matse duk yadda aka ki jinin ka aka sa kabarin ka ya matse in kai nagari ne wurin Allah sai Allah ya budada maka shine Allah madaukakin sarki ai manzon Allah ya ci gaba da ba mu labari cewa waya atihi wa fi riwaya wa yumathalu lahu rajulun qabihul wajh yana nan a wannan hali a cikin kuncin kabari ya matse sai ga wani mutum mai mummunar fuska ya zo ya tsaya gaban shi qabihul thiyabi mai mummunan tufafi muntinir rihu yana doyi fa yaqulu sai ce abshir bil ladhi yatuuka nazo in ga maka labarin da zai bata ranka ne hadha yawmuka alladhi kunta tu'ad wannan ita ce ranar da ake maka alƙawarin cewa za ta zo fa yaqulu wa anta fa basharaka Allahu bi sharri man anta sai ce kai ma Allah ya maka bishara da sharri waye kai fa wajhuka alwajhu yaji'u bi sharri ga fuska ka fuska ce wadda ta zo da sharri fa yaqulu sai wannan mutum yake miki ana amaluka alkhabithu ni ne mugun aikin nan naka da kake yi shirkan nan da kake zina fasikanci shan giya shan haramun kafirci da duk wata bid'a da kake su ne za su zo su zame maka haka a nan ne duniya ake lallashin ka kayi kaza kayi kaza ba wai in gari ya waye ne zaka ga sakamakon kyakkyawan aikin ko mummuna ba a wannan kabari ne tun daga nan zaka fara gani Allah ya kiyaye fa wallazi fa wallahi ma alimtuka illa kunta bati'an an ta'atillah sari'an ila ma'siyatillah yace na rantsa da Allah ban taba sanin ka ba sai kana da jinkiri wajen biyayyar Allah ba ka gaggawa wajen bin Allah amma kana gaggawa wajen saban Allah fa jazakallahu sharran Allah ya maka sakamako na sharri wannan aikin ka ne yake maka addu'a kuma gashi da shi kuke jira thumma yuqayyadu lahu a'ma sa'annan sai ainihin a kawo miki wani mutum kuma makahu asammu abkamu makahu kurma daidai baya jin magana balle ka ce dan Allah na tuba zai jin abin da kake faɗi sannan baya ganin ka balle ga kana daga hannu kana haka ya sassauta maka gashi makaho gashi kurma gashi daidai ba magana ba ji ba gani fi yadihi mirzaba annabi yake akwai guduma a hannun shi law duriba biha jabalun kana turaban da za a dauki wannan guduma a kwada a dutse sai ya zama turbaya fa yadribuhu darbatan hatta yasira biha turaban sai miki duka kwaya daya sai zama garin kasa thumma yu'iduhu Allahu kama kana sannan Allah ya maida shi kamar yadda yake fa yadribuhu darbatan ukhra wannan mutum ya saki mai duka na biyu fa yasihu sayhatan yasma'uhu kullu shay'in illa thaqalayn yayi ihun da yake dukkan halitta ba su ji shi banda mutum da aljan yasa dabbobi suna jin azabar kabari al-imam al-qurtubi ya kawo a cikin littafin shi tazkiratul maut yake suna tsaye a makabarta sai suka ga wata tunkiya ta zo ta kafa bakin ta jikin wani kabari ta yi shiru sai suka ga ta zabura da gudu haka sai ta sake dawa ta sake kafa bakin ta haka ta sake zabura da gudu ta sake sai da tunkiya uku sai ce Allahu Akbar abinda manzon Allah ya faɗi ya zama gaskiya sallallahu alaihi wasallam ma'ana wannan kabari a zahiri azaba ake nufi ita tana ji to amma mu sai aka tace kunnuwan mu ba ma ji da mu da aljanna kowa ya gama abin da zai yi sai ya je tukuna ya je ya riski a yadda halin da zai gami da shi Allah ya kiyaye dama annabi yake in aka yi rasuwa ya ce ku gaggawa ku kai shi kirki idan mutumin kirki ne ku sauri ku kai shi zuwa ga alkhairi idan mutumin banza ne sharri ne kuka ɗauka a wuyanku ta je ku aji sa'annan annabi yake in aka ɗauko gawa in ta mutumin kirki ce zai rinka ainihin cewa kaddimuni 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 ku yi marmaza ku yi marmaza ku yi marmaza ku kai ni idan mutumin banza ne zai rinka ihu yana wa ya wailahu yana ya shiga uku aina yadhhabuna biha ina za a yi da shi ina za a yi da shi anan ma annabi yake dukkan halittu na ji mutum ne kawai baya ji dan da mutum zai gida sai ya fadi ya mutu to duk gawar da aka dauko ta ka kaddara dayan abubuwa biyu ne ko dai ta mutumin kirki kaji abin da yake fadi ko mutumin banza dama sayyidina Ali yake wa kullu ibn unsa wa in falat salamatuhu yawman ala alatin hadba mahmulu yake duk dan da mace ta tsuguna ta haifa wata rana ka sa mishi ido kaga an dauko shi akan makara akwai wanda yake ce banda shi ai sitira ne ma ka samu a dauko ka akan makara wani jin shi za a yi tirin ne aje aje far haka Allah ya kiyar da mu thumma yuftahu lahu babun min an-nari sa'annan annabi yake sai a bude mishi kofa ta wuta wa yumahadu min furushin nari sa'annan ai mishi tumfuda ta wuta fa yaqulu sai yace rabbi la tukini sa'a ya Allah kada kai tashin duniya saboda ya san masifar da yake ciki ce in ya je kabari zai in ya je kiyama kuma wadda tafi ta zai hadu da ita Allah ya kiyar da mu wannan hadisi karshen shi kenan al-imamu abu dauda da al-imamu al-hakim da abu dauda tayalisi sun ainihin ruwaito wannan hadisi al-imamu ahmad ma ya fitar da wannan hadisi haka al-imamu an-nasa'i da ibnu majah dukkan su sun fitar da wannan hadisi ne sahihi to wannan hadisi dama muka ce alƙawari ne muka yi dama za mu yi jama'a bayani akan shi sakamakon karatu da muka yi akan addu'a da annabi sallallahu alaihi wasallam yake allahumma inni a'udhu bika min azabil qabr من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال أبو بوا نه غدا هدو kai kokari ka haddace shi ya Allah ka tsare ni daga azabar jahannama ya Allah ka tsare ni daga azabar kabari ya Allah madaukakin sarki ka tsare ni daga fitinar mutuwa da ta rayuwa ya Allah ka tsare ni daga fitinar masihu dajjal wadannan al'amura guda hudu duk sallah annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya roki Allah ya tsare shi mun fahimci wannan to wannan dama mun yi sharhi ne game da azabar kabari da annabi sallallahu alaihi wasallam yake roƙon Allah ya tsare shi akwai hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ƙara bayyana azabar kabari wanda ya zama sharhi ga wannan hadisi shi nake so zan takaito mana shi a yau wannan hadisi al-imam al-bukhari ya rawaito shi yana cikin fadi'ar annabi sallallahu alaihi wasallam kullun ya idda sallar asuba sai biye ce wa sahabbai akwai wanda ya mafarki in ka san kai mafarki sai ka fadi ka bayar annabi labari sallallahu alaihi wasallam shi kuma ya fassara maka wata rana sai yace ko akwai wanda ya mafarki a daren jiya sahabbai suka yi shiri sai yace to ni na yi mafarki ina kwanta sai naga wasu mutane guda biyu sun zo sun tafa ni a gaba sun tafi da ni suka ce mu tafi nace ina za mu je suka ce mu tafi yace muka tafi muna cikin tafiya sai naga wani mutum a kwance ga kuma wani a tsaye a kan shi yana daukan dutse yana kwankwasa mishi aka duk sanda ya kwankwasa mai dutsen nan sai kan ya rugurguje dutsen ya tsalle sai zai dauko wannan dutse ya dawo ya ci gaba da maka mishi wannan dutse nace da su wannan mutum lafiya haka suka ce mu je nake maka fi muna cikin tafiya sai na hangi wani mutum kuma a cikin wani kogi na jini ga kuma wani a gefen kogin haka yana daukan duwatsun da ke gaban shi yana wurgawa wannan da ke cikin kogin na jini shi kuma wannan yana buɗe bakin shi yana haɗi da waɗannan duwatsu sai ya yi kokarin zai fito daga cikin kogin jinin sai wannan ya dauki dutse ya wurga mai sai ya haɗi sai ya koma nace lafiya wannan fa suka ce mu tafi sai ce muna cikin tafiya kuma sai naga wata irin tanda kamar siffar ta waina amma ta zama akasin ta waina ita sama ne a tsoke ƙasa shine da faɗi da mazaje da mataye ga sunan cinkushe wuta tana ta babbaka su, idan wuta ta babbaka su ta babbaka su sai su rinka zulluƙowa ana mai da su ana iza su. Nake lafiya waɗannan fa, haka ce muka fi mutu. Yake muna cikin tafiya, haka sai suka ɗauke ni sai suka yi sama da ni, har suka je da ni sai na ga wani kyakkyawan gida. Muna cikin tafiya sai nace wannan gida fa, suka ce muka fi. Da muka wuce sai muka sake zuwa wurin wani gida kuma haka mai girma mai kyau shi ma, sai nace wannan fa shi ne sai ainihin suka ce a'a sai dai mu tafi. Yake to har suka yi ta yawo da shi a wannan dare, sai suka sake dawowa daidai kofar wannan gida na ƙarshe wanda ya fi girma da kyau ɗin ne. Sai suka ce to shi kenan, Allah ya ba mu alheri sai da safi. Sai ya ce a'a, kun kewaya da ni, kun yi yawo da ni a cikin wannan dare, na tambaye ku ba ku fassara mini ba. Sai suka ce to mutumin nan da ka gani a kwance ana buga kanshi da dutse yana fashewa ana sake dawowa ana bugawa ɗin nan, wannan mutumin da Allah ya ba shi Qur'ani ne amma ya kwanta bacci da daddare bai karanta shi ba, da gari ya waye kuma bai yi aiki da shi ba, azabar da za a rinka mai kenan a kabari. To yanzu akwai musulmin da bai iya karatun ko da Fatiha da Qul huwallahu ba? To Fatiha da Qul huwallahu ai Qur'ani ne. To ka shiga ciki sai ka rinka aiki da shi kuma kana karanta da daddare. To amma ga Turawa sun kero abubuwa da za su shigaltar da kai, da wahala ka ɗauki Alƙur'ani kana nazari kana karatu, gari ya waye kuma yanzu za ka yi aiki da shi. Mun fahimci wannan da kyau ko? To ka ji duk mutumin da ya iya karatun Ƙur'ani zai aiki da shi zai karanta shi, ka ji azabar da zai shiga a cikin kabari har kai tashin kiyama. Kuma annabi ya ce kabari ɗin nan alama ce ta kiyama, in ya yi kyau kiyama za ta yi kyau, in ya ɓaci haka kiyama za ta fi muni ga wannan mutum. To sa'an nan mutum na biyu wanda yake cikin soji na jini ana wurga mai dutse yana tafewa, wannan maciyin riba ne. Riba za ka fi kashi biyu, riba akwai ribal fadli akwai ribal nasi'a, dukkaninsu haramun ne da ijma'in malamai, Qur'ani da sunna sun tabbatar da haka. Ribal fadli shi ne kana da shinkafa ka ɗiba ka ba mutum shi kuma ya ɗibo wake ya ba ka, ku yi canji cinikin da suke cewa trade by barter, ba ni kanwa in ba ka manda sai dai a sai wannan da kuɗi a dawo a sai wannan da kuɗi. Mun fahimci wannan. Haka wajen canji riba tana shigowa, wani ba ni canjin naira 50 sai ya amsa naira 50 ɗinka ya saka aljihu ko ya shiga gida, to riba ta shigo ciki. Sai dai ai ta Bahaushe hannun kuturu da makaho yana miƙo maka yana hafsa, in ba haka ba to haramun ne yin haka. To ribal fadli ke nan. Ribal nasi'a kuma ita ce wane ba ni bashi na naira 100 zuwa nan da mako mai zuwa, sai ya ɗauki bashin nan ya baka, mako ya zo sai ka ce babu hali, sai ce lalle ka bani kuɗina yanzu ko kuma in kai ta ƙara, in kuma ba haka ba to za a ƙara kile 5 a kai, za ka ce to a ƙara kile 5 duk sanda lokaci ya zo babu kuɗi a ƙara kuɗi, to wannan ita ce riban nasi'a. Duk wanda ya ci wannan to sakamakon inda zai koma kenan. Tun a kabari za a rinka ɗaukan dutse ana wurga musu yana haɗewa a cikin kogin jini, azabar da za a yi musu kenan. Wallahu ala kulli shay'in qadir. Sa'an nan akwai nau'in kasuwanci wanda yake ba riba bane amma wasu sun fahimci cewa kamar riba ne, yasa muke son mu bayani a wannan gaba. Shine cinikin da ake kira a zamani yanzu cinikin dangwale. Wannan littafi kuɗi hannu naira 100, to amma bashi nan da gobe naira 100 ya halatta wannan, to amma bashi ne sai nan da wata 6 mai zuwa zan baka. To malamai suka ce a nan kam ya halatta a ainihin wato liƙari, saboda ne saboda nan da wata 6 ɗin nan yadda kaya ke tashi da yadda kuɗi suke faɗuwa, me yiwuwa a lokacin ka dawo miki da naira 100 ɗin nan ba za ta ishe shi ya saro littafin ba ma, tare da cewa a yanzu kai kuma naira 100 da jalin ne da riba, amma nan da wata 6 mai yiwuwa kai kanka ka je sarowa sai ka ba da 150. Suka ce to in dai za a ɗauki tsawon lokaci to ya halatta akan haka. Muna fatan a fahimci wannan matsala da kyau, ba wai bashi nan da gobe ko nan da sati ɗaya sai a yi tsari ba, amma nan da shekara daya ko shekara biyu ko nan da watanni wanda yake ana tunanin jali ko wannan abu zai karu to aka ce ya halatta ayi kari halal aka ce ba cewa aka yi sunna ba ba cewa aka yi wajibi ba aka ce ya halatta in ka so za ka iya ba shi a naira 100 nan da baduwar can ma ya ba ka naira 100 amma in kana tunanin haka shine shari'a ta halatta maka wannan yana nan koda cikin muktasar mai muktasar yayi bayanin wannan matsala daya bayan daya a cikin ainihin muktasar yace waka bai ataini ni bai ati yabi'uha bi ilzami yace kamar farashi biyu akan haja guda daya ma'ana kudi hannu naira 100 baki nan da shekara 150 yace ya halatta yana nan karatun cikin muktasar mun fahimci wannan da kyau ko wannan kenan to sa'an nan ya kamata mutane su lura dangane da matsalar riba ana kuka da al'amuran banki da sauransu to banki dai ai akwai bangarorin da yake za ka yi ajiya riba ba za ta shigo ba ko to ne zai hana kai ajiya a wannan ka fita daga rikici da shigo ba mun fahimci wannan da ke jama'a tare da cewa kullum ana bai wa musulmi shawarar menene zai hana ba za a zo a kafa banki wanda zai zama ana gudanar da shi akan tsarin musulunci ba wannan ya je ya yi karatu akan kaza ya yi karatu akan kaza a zo a musuluntar da wannan karatu na boko mana a maida shi tsari na musulunci yadda yake al'amura za su rinka gudana duk wanda yake da littafin Minhajul Muslim na Sheikh Abubakar Jabir Al-Jazairi in ka duba za ka ga ya kawo ka'idoji da yadda musulmi za su iya kafa banki a rayar da banki cikin girma da arziki riba ba ta shigo ba ko kaɗan insha Allah jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to wannan kenan to wannan ainihin ita ce azabar da za a yi wa mai cin riba a cikin kabari ke sa sai kai a hankali in ka san kana cin riba to lallai wajibi ne duk wanda ka ci ada kamar yadda ita dan shi haƙƙi in ba a yafe maka shi ba to ana nan ana bin ka don haka annabi sallallahu alaihi wasallama yake duk wanda ya san yana da wani zalunci da zalunci wani na dukiya ne ko na mutunci ne annabi yake a daren nan ka nemi ya halattan maka ko ya yafe maka kar ka zo ranar alkiyama inda dinari da dirhami ba za su yi amfani ba to sa'annan sai kashi na uku shine mata da maza da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya same su a cikin wuta ana kona su a cikin wannan ainihin tanda wannan annabi sallallahu alaihi wa sallama suka fasara miki da cewa majinata ne irin azabar da za a yi miki kenan tun a kabari a cikin tanda ce gini ne gashi nan za a sa ana soya su ana kiza su ciki har kiyama ta tashi nan ya ba shi da ruwa ko ba shi da ruwa kamar yaya tun a yanzu kenan yake ga naira 100 amma ran da za ka dawo da shi naira 150 to wannan ai haramu ne mun fahimta ku ma'ana nan da sati guda ma a ce maka gashi balle kuma a ce nan take yanzu ne an yi yarjejeniya ga naira 100 amma za ka dawo da 150 mun fahimci wannan da kyau ko to kun ji sai ce to wannan gida fa da na gani sai aka ce wannan gida ne na mumine gaba daya ma'ana gidan gandu ne kowane mumine yana da tarayya a wannan gidan yace to wannan gida fa da muke tsaye yanzu a kofar gidan sai suka ce wannan gidan ka ne sallallahu alaihi wa sallam sai ce to kuban in shiga mana sai suka ce ai da dan sauran kwanaki ka dan rage maka ka shiga annabi yace to kun gina wa mafarkin da ne to waɗannan al'amura kaɗan daga cikin abubuwan da annabi ya faɗi kenan suna jawo azabar kabari sannan wata ran ya zo zai wuce sai ya ga wasu kaburbuka sai ce waɗannan kaburbuka ana yi musu azaba ba dan komai ba wannan annabi ne wannan kuma baya tsarkaka daga fitsari in yayi mun tattauna wannan matsala ce to wajibi ne sai jama'a su tsaya su lura da waɗannan abubuwa duk al'amuran nan da kake magana ce ana nan ana rubutawa duk abin da ya zama harafi na magana ya zama magana harufa suka haɗu suka zama magana to ana rubutawa ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid duk abin da kake faɗi ana nan ana rubutawa mun fahimci wannan da kyau sa'annan kuma za a yi maka hisabi a ranar alkiyama mawaki yake walau anna idza mutuna turkna lakana almautu rahata kulli hayy yace da a ce in mun mutu za a bar mu ne shi ke nan yace da mutuwa ta zama hutu yace walakin na idza mutna bu isna yace amma in muka mutu za a tashe mu da a ce daga tashin mu kuma za a ce a wuce aljanna da abu ya zanda sauki yake amma wani salu indaha an kulli shay'in sai an tambaye mu ɗaya bayan ɗaya game da komai to a wajen tambayan nan ne nan ne matsala take fa to dan haka sai kowa ya lura da waɗannan abubuwa to sannan abu na gaba da annabi ya roƙi Allah ya tsare shi daga sharrin shi shine game da ainihin masihud dajjal masihud dajjal mun dan fara tattauna magana akan shi sai wata ran za a zo da cikakken hadisin insha Allah ta'ala a karanta al masihud dajjal ɗaya ne cikin ƴaƴayen annabi Adam fitintinu ne za su zo in tashin duniya ya yi kusa annabi ya ce tashin duniya in ya kusa fitintinu za su rinka zuwa kamar duhun dare yanzu ƙarfe 9 na dare tana da duhu amma 12 dare ai tafi yanzu duhu to haka 2 dare tafi 12 duhu to haka fitintinun za su zo in wannan musiba ta zo ana ganin ta kamar mai sauki sai kuma wannan ta zo sai ta fita sai wannan ta zo sai ta fita haka kowace za ta zo babu sauki har tashin duniya ya zo ya rufe mutane to masihud dajjal annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wani annabi da ya zo sai da ya bayyana kuma ya tsoratar da al'umma game da dajjal yake amma abu ɗaya ne ba su bayyana wa al'umma su da yake amma ni zan bayyana muku yadda in ya zo ba zai ɓoyi gare ku ba yake allanku ba ido ɗaya ne da shi ba amma shi dajjal ido ɗaya ne da shi kuma a saman idan an rubuta kafirun kafiri ne kuma dajjal mutum ne irin ka yadda ka san mutum ɗa ne cikin ƴaƴan annabi Adam amma shi Allah ya halicce shi da wata sura kuma dan ya zama fitina ga sauran ƴaƴan annabi Adam to haka zai zo a ƙarshen duniya ya zo ya zama fitina shine annabi yake roƙon Allah ya tsare shi daga ainihin wato sharrin shi duk san da ya salla yake annabi yake in dajjal ya zo ina da rai ni zan tsaya in ji muku da shi in kuwa dajjal ya zo a lokacin ba ni da rai annabi yake kowa zai yi wa kansa gwagwarmaya amma duk da haka sai annabi yake amma Allah shi zai kular min da dukkanin mu'minai sa'annan sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake in ka hadu da shi ka karanta miki farkon suratul kahfi wannan ainihin suratul kahfi alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja ayoyi 10 din nan to annabi yake sai ka karanta miki sai Allah ya raba ka da don kana cikin kabari ma baka kubuta daga sharrin shi ba to sai kai kokarin hadda tawassul addu'a ta rinka yin ta duk sanda kai tahiya kai salatin annabi sallallahu alaihi wasallama kafin kai sallama sai kai ta in kai girman kai game da bin waɗannan abubuwa kai ne zaka ce shi asirin mu ne ya rufu manzon Allah ya zo bayyana mana waɗannan al'amura in kai girman kai kai kake shi abin da yake shine ka mika wuya kawai sai ka huta jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to wannan kadan kenan cikin al'amuran da zamu samu ainihin a shigar da su game da ainihin al-masihud dajjal muna roƙon Allah Allah madaukakin sarki ya ainihin shiryar da mu dama duk waɗannan bayanai sun biyo baya ne sakamakon karatun littafin qiyamu ramadana da muka yi ko na fadilatul allama muhammad nasir bin al-albani hafizahullah muna roƙon Allah Allah ya saka wannan malami da alkhairi kuma muna roƙon Allah Allah ya ainihin amfanar da mu da shi akan abubuwan da muka karanta kurakuran da yayi muna roƙon Allah ya gafarta mu mu ma waɗanda muka yi muna roƙon Allah ya gafarta mana muna roƙon da mu da shi da sauran dukkan musulmi baki ɗaya Allah ya saka mu aljanna Allah ya gama mu gaban annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shine ƙarshen abubuwan da za su samu shiga insha Allah ta'ala kuma muna ƙara ainihin wato yi wa jama'a da mu kan mu addu'ar Allah ya saka mana da alkhairi baki ɗaya a goyen baya da jama'a suka baiwa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ba wai ni ne ka ba ni kake goyen baya ba ni kake bi ba amma kana bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar tsani ne in aka sa shi za a hau sama ba wannan tsani ne makasudi ba zuwa sama din nan inda in kai tsalle zaka kai sama zaka yi haka to shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne ake bi ya kamata yadda aka yi wa shehunnai kara a bi wannan shehu ya kamata aiwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kara shehunai sun wahalar da mutane sun kawo abubuwa to a aje musu al'amuransu a bi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun fahimci wannan da kyau ko to ƙarshe abin da muke wa ɗan uwa nasiha shine duk wanda ya san yana zuwa makaranta to ya dage wanda ya san baya zuwa makaranta ya shiga makaranta kuma tsakaninka da Allah ka ƙarfafa zuciyarka wajen zuwa makaranta amma bari kai karatu zamani ya zo na jayayya kai ma za ka yi shike nan ka shiga uku bari kai karatu kai ma kai kaza kai kaza kai kaza in an faɗa kai kuma ka warware ko ka samu ilimin shike nan ilimin ka ya zama ilimin banza ba shi da amfani gare ka mun fahimci wannan sannan duk abin da zamu yi mu binciki menene sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam take mun fahimci wannan jama'a kowa dai ya ji in ba kai addinin da annabi ya zo da shi ba ranar alkiyama tun a kabari ka ji yadda za a yi da kai kuma wannan shari'a ce da babu kotun da za ka ɗauka ta ƙara don wanda ya halicce ka shine ya maka shari'ar to kowa ya rufa wa kansa asiri akan haka. Sannan dangane da tafsir da zamu rinka yi a wannan masallaci, Juma'a ta farkon azumi wanda muna sa ran zai zama biyu ga azumi kenan, nan da akai azumi na biyu to ran zamu fara wannan tafsiri insha Allah ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.